This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asubahin yau Laraba 16 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Muhammad da kanin labarai.
To Hawwa, Amurka ta buƙaci Isra'ila da ta ƙara faɗaɗa ayyukan jin ƙai ga Falasɗina da ke fama da yunwa a Gaza. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ƙara zama babban ƙalubale ga biliyoyin yara, mata da kuma maza. Wani alƙali a jihar Georgia da ke Amurka ya yanke hukuncin cewa dole ne jami'an zaben gunduma su tabbatar da sakamakon zaɓe a wa'adin da doka ta ƙayyade.
Kanan labaran kenan, a babin rahotannin za ku ji yadda hukumomi a Najeriya suka kaddamar da wani shiri na bada gudunmuwar jini a duk faɗin ƙasar a daidai lokacin da Najeriya ke fama da matsalar ƙarancin masu bada tallafin jini.
Hukumomin lafiya na Najeriya sun ɗora alhakin ƙarancin jini ga rashin son bada gudunmuwar jini saboda bayanan ƙarya.
Muna kuma tafa da rahoto kan yadda ake ci gaba da cece-kuce a Najeriya tun bayan da babban basaraken Ile Ife Oni na Ife Oba Adeyeye Ogunwusi ya karrama uwar gidan shugaban Najeriya Remi Tinubu ta hanyar kaddamar da mutum-mutuminta mai launin zinare ko gwal a jami'ar Obafemi Awolowo da ke jihar Osun.
Agreement da aka ba mata na dalilin wannan mijinta aka bata.
Sai aka kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya. Amma fa duk sai bayan an sha kasin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka ta buƙaci Isra'ila da ta ƙara faɗaɗa ayyukan jin ƙai ga Falasɗina da ke fama da yunwa a Gaza. A cikin wata mai zuwa ko kuma ta fuskanci yiwuwar Amurka ta daina ba ta taimakon soji da take baiwa Isra'ila a yakin da ta shafi shekara guda tana yi da mayakan kungiyar Hamas. Gargaɗin ya zo ne a ranar Lahadin da ta wuce a wata wasiƙa da Washington ta aike wa jami'an Isra'ila tare da nuna matuƙar damuwa kan taɓarɓarewa ayyukan jin ƙai a Gaza, tare da neman gwamnatin ku ta ɗauki matakin gaggawa don sauya akalin yadda ake tafiyar da al'amura. Matu Mila kakaki ne a ma'aikatar harkokin wajen Amurka.
What we have seen over the past few months is that the level of humanitarian assistance has not been sustained.
Abinda muka gani a cikin 'yan watannin da suka gabata shine yanayin ayyukan jin ƙai baya ɗorewa. A gaskiya sun yi ƙasa da sama da kashi 50 cikin 100 daga inda yake a ƙololuwarsa a baya. Sabon yunkurin na Amurka na ƙara ƙaimi ga ayyukan jin ƙai a zirin Gaza. Ɗan ƙaramin yankin da ke bakin tekun Mediterranean ya zo ne a daidai lokacin da Isra'ila ke kai hari kan mayakan Hezbollah a Lebanon da sabunta hararen da take kaiwa kan Hamas a arewacin Gaza. Tsahon watanni, duk da cewa faɗan Isra'ila da Hamas na ci gaba, Amurka ta sha matsawa Isra'ila lamba da ta ƙara bari a shigar da kayayyakin agajin jin ƙai da suka haɗa da abinci, ruwa, magunguna, man fetur da sauran kayayyaki zuwa ga fararen hula Falasɗinawa. Yayin da manoman duniya ke samar da isasshen abinci da zai ciyar da duniya, Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ƙara zama babban ƙalubale ga biliyoyin yara, mata da kuma maza. A cikin wani sako da ya fitar gabanin ranar abinci ta duniya, wato 16 ga watan Oktoba, Guterres ya faɗa cewa mutum miliyan 733 a duniya na fama da ƙarancin abinci saboda rikici, wariya, sauyin yanayi, talauci da kuma bayan tattalin arziki. An kafa ƙungiyar samar da abinci da noma shekaru 79 da suka wuce a ranar 16 ga watan Oktoba da zimmar samarwa mutane abinci mai yawa, wanda ba wai kawai ya magance yunwa ba, har ma da samar da abinci mai inganci da gina jiki da kuma waɗanda al'adu suka amince da shi. Sai dai abin takaici a cewar Dominic Bourgeon, darakta a hukumar samar da abinci ta FAO a Geneva, kamar da ya faɗa manema labarai a ranar Talata shine muna ci gaba da ganin rashin daidaito a duk faɗin duniya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani alkali a jihar Georgia da ke Amurka ya yanke hukuncin cewa dole ne jami'an zaben gunduma su tabbatar da sakamakon zabe a wadin da doka ta kayyade, kuma ba za su ki amincewa da duk wani rukuni na ƙuri'un da aka kada ba, ko da kuwa suna zargin akwai kuskure ko an tafka magudi. Alkalin kotun kolin na gundumar Fulton Robert McBurney ya ce jami'an zaben gundumomi ba za su iya yakin amincewa da sakamakon zabe ba ko a kowane hali ne. Julie Adams, yar jam'iyyar Republican a hukumar zaben gundumar Fulton, ta buƙaci alkalin da ya bayyana cewa ayyukanta a matsayin na mamba na hukumar zaɓe tana da cikakken ikon kaiwa ga dukkan kayayyakin zaɓe.
An jima kaɗan Muhammad ɗin zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko, inda hukumomi a Najeriya suka ƙaddamar da wani shiri na ba da gudunmawar jini a duk faɗin ƙasar. A daidai lokacin da Najeriya ke fama da matsalar ƙarancin masu ba da tallafin jini, jami'ai sun ce ƙasar na samun kashi hudu ne kacal daga cikin ɗari na adadin jinin da take buƙata a kowace shekara, lamarin da ke sa majinyata da asibitoci cikin tsananin buƙatar jinin cikin gaggawa, kamar yadda za ku ji a fassarar rahoton Timothy Obiozu wanda Zarawa Aminu Fage ta fassara ta kuma karanto mana.
Mawaƙin Najeriya Excel Presswood ya kwashe tsawon shekaru 30 yana fama da cutar sikila. A watan Yuli cutar ta sankarar jini ta haifar masa da rashin lafiya sosai, wanda hakan ya sa dole aka yi masa ƙarin jini.
Babu jini a asibitin, babu jini kwata-kwata a ma'ajiyar jininsu, ina tsammanin ma ba su da ma'ajiyar jinin, shi ya sa dole ne muka fara neman jini.
Presswood ya yi jira na fiye da sa'o'i 5 kafin wani ɗan uwansa ya ba shi gudunmawar jini, inda daga bisani ya samu ɗan sauƙi. Hukumar kula da jini ta Najeriya ta ce a shekarar 2023 ƙasar ta samu kusan kashi 27 cikin 100 na adadin jinin da take bukata a duk shekara daga masu ba da gudunmawar jini na sa kai. Hukumomin lafiya na Najeriya sun dora alhakin ƙarancin jini ga rashin son ba da gudunmawar jini saboda bayanan ƙarya, dalilai na al'adu da addini, da kuma rashin samun kuɗaɗen gudanar da ayyukan hukumar ta ƙasa, waɗanda suka haɗa da wayar da kan jama'a. Mummunan ƙarancin jini a Najeriya yakan tilasta marasa lafiya su nemi jinin ta hanyar 'yan barandar jini, wato masu sayar da jinin ta bayan fage ba bisa ƙa'ida ba, kuma wannan hanyar ba ta da cikakkun ƙa'idojin da suka dace. Don taimakawa wajen shawo kan matsalar ƙarancin jini a watan Satumba, gwamnatin Najeriya ta ba da sanarwar wani shiri na kafa cibiyoyin tattara jini irin wannan a duk ƙananan hukumomi 774. Manufar ita ce a tabbatar da samun isasshen jini don ba da agajin gaggawa. Ijeoma Leonardi ita ce shugabar ayyuka a hukumar kula da jini ta ƙasa.
There is this apathy about donating blood. People don't like donating blood.
Akwai matsalar kyama dangane da ba da gudunmawar jini. Mutane ba sa son ba da gudunmawar jini. Suna jin cewa idan sun ba da gudunmawar jini za su iya mutuwa tunda su ma a tunaninsu bai ishe su ba. Har ila yau muna zuwa manyan makarantu inda muke da yawan matasa, kuma muna zuwa majami'u masu yawan jama'a, muna zuwa manyan kantuna da kasuwanni.
Bilkisu Muhammad ta ba da gudunmawar jini a karan farko.
Ina ganin yana da muhimmanci saboda akwai wani a can da yake bukata. Don haka, tunda ina da wadatar jinin, ina tsammanin zan iya ba da gudunmawarsa.
Presswood yana amfani da waƙoƙinsa wajen ilmantar da mutane game da cutar sikila da kuma ƙarfafawa mutane gwiwa su ba da gudunmawar jini. A shekarar 2022 ya ƙaddamar da ƙungiyar sa-kai mai suna The Sickle Sound.
Abinda nake yi kenan da Sickle Sound, ina samar da ingantaccen bayani game da cutar sikila. Da zarar kun fahimci yadda abin yake aiki, to duk wani tunani na camfi da kuke da shi a baya zai gushe.
Leonardi ta ce hukumar kula da jini ta ƙasa na da burin ganin ta tanadi rukunin adana ingantaccen jini guda miliyan ɗaya a cibiyoyin shiya shida na ƙasar, amma bata bayyana lokacin da ake sa ran cimma wannan buri ba. Kafin lokacin, mutane da yawa kamar Presswood za su yi gwagwarmaya don samun taimakon da zai ceci rayuwarsu.
An gaida a Zarabu da fassarar rahoton Timothy Obiozu, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga ƙarshen labaran duniya.
Ana sa ran ba da jimawa sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lammy zai kai ziyara Shanghai, ziyarar da za ta kasance mafi girma a China, tambayan da gwamnatin jam'iyyar Labour ta dare kan kargan mulki. Manazarta sun ce za su sa ido kan wannan balaguro ne domin nuna alamun yiwuwar sake farfado da dangantakar da ke tsakanin kasashen Birtaniya da China, wadda ta yi tsami a shekarun baya-bayan nan. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito a makon da ya wuce cewa ana sa ran Lammy zai gana da jami'an kasar China a birnin Beijing da kuma wakilan kamfanonin Birtaniya a birnin Shanghai. A cewar majiyoyin da ke da masaniya kan lamarin, tafiyar za ta ɗauki tsohon kwanaki biyu. Kakakin ofishin harkokin waje da Commonwealth na Birtaniya FCDO ya shaida biyo cewa ba a sanar da jama'a tsare-tsaren tafiyar ba. A lokaci guda kuma, majiyoyin sun shaida a gidan talabijin na Sky News cewa mataimakin Prime Minister Birtaniya Rachel Reeves na duba yiwuwar ziyarar kasar ta China don komawa da tattaunawar tattalin arziki da kuɗi da ta katse a 2019. Daga ƙarshe, dubban masu zaman makoki a kudancin Bosnia sun taru a kusa da akwatunan gawa 19 da aka lullube da koren tufafin gargajiya na addinin Islama, wani bangare na jana'izar waɗanda suka mutu a lokacin mummunan ambaliyar ruwa da ta haddasa zaftarewar ƙasa a farkon watan Oktoba. Barnar dai ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 26, kuma hukumomi na ci gaba da neman mutum guda da ya ɓata. Mutane 19 da abin ya shafa sun fito ne daga ƙauyen Donja Jabalnika, wani ƙauye da ke wajen garin Jabalnika, inda babban malamin Bosnia ya jagoranci addu'o'i. An gudanar da jana'izar a ranar Talata bayan kammala addu'o'in.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Madalla, har yanzu dai muna Najeriya, wannan karan a jihar Oyo, inda jama'a ke ci gaba da cece kuce tun bayan da babban basarakin Ile Ife Oni na Ife Obade ya yi ogun wusi ya karama uwar gidan shugaban Najeriya Remi Tinubu ta hanyar kaddamar da mutum-mutuminta mai launin gwal a jami'ar Obafemi Awolowo da ke jihar Osun. Yayin da wasu ke cewa ta tantance wannan karramawa, wasu kuwa na ganin akwai muhimman al'amura da suka fi damuwar talakawa fiye da samar da mutum-mutumin uwar gidan shugaban kasar, duba da halin da 'yan Najeriya ke ciki na kunci. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambole ya aiko mana.
Babban basarakin Ile Ife wato Oni na Ife Oba Adeyeye Ogunwusi matar shugaban kasar Najeriya Bola Tinubu wato Remi Tinubu ta hanyar kafa mutum-mutuminta a harabar jami'ar Obafemi Awolowo da ke Ile Ife. 'Yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu a game da wannan mataki da Oni na Ife ya ɗauka na karrama matar shugaban kasar Najeriya.
Isuwala ba sono iri abun da aka yi a kiro matar na ta zo ta ji da sarki Oni ya ba da abun da bai ina ji bai taba ma faru ba ga wannan university.
Kana nan kamar me ya ba su a ita matan?
Ban kudin nan da ka ga ya ba su. Yan bune ba jami'a. Ka ga za a yi a kashe kudin nan akan jaran makaranta. Kuma statute nan da ka ga an masa saboda duk wanda ya gani zai tambaya me yasa aka yi wato ka ga matan gashi an matan da ya fara ba wannan university kaza.
Me matan shugaban kasa Remi Tinubu ta yi na shugaban kasa Ile Ife na shugaban kasan yankin jihar Osun?
An yi shugabanni da yawa. Iri abun da ya yi na ba shi ba. Ka ga ne kudin da aka bada ga jami'a cikin duk jama'a ya sani ko za ma abun na da kudin dole a yi abubuwan da za a dinka gani.
To me yasa ba a washi Tinubu ba kai ne?
A wajen sarki aka yana gani agreement da aka ba matan na dalilin wannan mijinta aka ba ta.
Sunan mu shine Alaba. Abin da wannan matan da yayin ai ba matan da ta ba yi idin ba jami'a kudi shine mutuncin da yayi mai sai sa aka ba su wannan abin.
Sunana Alhaji Sani DMPC sarki yakin sabo Ile Ife. Ai wannan gwamnatin Najeriya ne tai wannan ba Oni na Ife ba.
To amma shi ne ya kafa ba gwamnatin Tinubu ba kuma ba wani wakilin shugaban kasa ne ya kafa ba.
Ni ne dalili ba ai ma wani kana kafa sai ma sai shugaban kasa wanda dan Najeriya abin ci sau kai ma ya gagare a sai an zo ayi butun butun na zinari a Najeriya. Ko ba kuma a wanda ai ka ga abu ta ma Najeriya wanda ya kawo ci gaba a kasar Najeriya da yammacin Najeriya ga baki daya. Amma ita wannan mata wani abu arziki ne suka kulla ma Najeriya har da za a yi musu wannan. Wannan ayyau da rikan Najeriya ne.
Profesa Yahaya Tanku Baba, masanin siyasa ne a Najeriya.
Wanda kuma na zabin mutum kare kansa, mafi aksari mutane kasashen Afrika ke yi. Ni koyo ba mai mulki ido rike, ko kuma kwananci za mu ce. Wannan abuwa wanda abu ne wanda mutane ke yi da zimmar su samu kulawar shugabanni, ko kuma su nuna irin taimi da suke da shi na so da goyon bayan wayannan shugabanni. Amma kakashin kasa akwai manufa koyayya wadda ita ce samun gajiya daga gwamnati ko daga shugaba.
To Farfesa, wasu na ganin cewa shugabannin sun kauce irin su Awolowo, Yarbawa dai da yawan manya ba ai musu irin wannan girmamawa ba. Wannan yayi daidai, ya dace a wannan lokacin mu da muke ciki.
Lalle ko kadan ko kusa da dacewa. Idan ana maganar mutane Yarbawa ko yankin Yarbawa suka bada gudunmawa cewa a bangaren siyasa da tattaunawa da mulki, kai magana Awolowo, kai magana irin Ajitola, kai magana cewa irin su Adeola, ga su Obasanjo, ga su Enes Shonika, mutane ne da yawa fitattu wanda suka rike mukamai
a kasashen Afirka kamar Najeriya da an shakar da ma shugabannin kasa da matansu kai har da ƴaƴansu domin samun wata alfarma ko shiga ko kuma samun wani tagomashi ga gwamnati. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
An gaida Hassan Umar Tambuwal. Masu aruka da dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, duk sanda aka yi ra'ayi za a zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Lokaci yayi da za mu je ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata sabuwar dambarwa ta kunnu kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Mun tattauna da shugaban jam'iyyar da aka ce an dakatar. Shin me yasa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi karɓar shawarwarin malaman addinin Musulunci dangane da halin tsananin rayuwa da 'yan ƙasar ke ciki? Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na fuskantar wata babbar baraka wadda ta yi sanadiyar rabuwar kai, rushe-rushen shugabanci da ma zarge-zargen aikata ba daidai ba, kai har ma da ƙararraki a gaban kotu. Wannan takaddama da masu sharhi ke bayyanawa a zaman mafi girma da muni a tarihin jam'iyyar. Ta samo asali ne daga takaddamar shugabancin jam'iyyar ta ƙasa a yayin da aka tunkari babban zaben shekara ta 2027, inda a makon jiya kwamitin gudanarwa na jam'iyyar ya ba da sanarwar dakatar da sakataren watsa labarai na ƙasa Debo Ologunagba tare da mai ba da shawara kan lamuran shari'a Kamaldin Ajibade. To sai dai kuma sa'o'i bayan wannan sanarwa sai aka ga wata sabuwar sanarwa daga korarren sakataren na watsa labarai. Shi kuma yana bayyana matakin dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa Umar Damagun da sakatare Samuel Anyawu, waɗanda duk ake da'awar cewa suna da alaƙa da ministan babban birnin tarayya Abuja Nyesom Wike, wanda ake zargi da ƙulla maƙarƙashiya da tada yamutsi a cikin jam'iyyar domin amfanin jam'iyya mai mulki ta APC da ta bashi muƙamin minista. Wasu majiyoyi na zargin wasu gwamnoni da hannu a dakatar da shugaban, wanda tun kafin wannan lokaci ya garzaya kotu, inda ya sami umarnin dakatar da duk wani yunkuri na cire shi daga kan mukamin. Wakiliyarmu a Abuja Rukayya Basha ta tattauna da shi da Magun, wanda aka ba da sanarwar cewa an dakatar da shugabancinsa dangane da wannan dambarwa.
Yawanci wanda suke kawo wannan hatsaniya da kike gani a cikin jam'iyyar nan mutane ne wanda dama sun yi a baya, idan ba su ba ne kowa bai iya ba, kuma yau an bar su a lokacin da suka samu dama din, a lokacin ne kuma suka kifar da jam'iyyar. Duk mutumin da yake gani abin da ke faruwa a ƙasar nan ya san cewa ana buƙatan a haɗa kai a haɗu don kawar da wannan azalumar gwamnati. Amma in muddin har yanzu kana tunanin kai in ba yadda kake so ba a jam'iyyar da kake ciki, sai dai yadda ka ga dama, ko kuma sai in al'ummanka ne. Wannan kuma shine dama ya kada mu a cikin zabubbukan da muka yi. Kuma har yanzu ina ganin ba mu daddara ba, ba mu yi hankali ba, ba mu halkalta ba. Mu ba abin da za mu ce muna kan wannan ragamar mulki saboda zababbu ne mu, ko muna kan doka, kuma babu wani wanda za mu daga kafa don wai shi yana ganin sai ya cimma burinsa bai damu jam'iyyar tawargaje ba.
To, ƴan jam'iyyar ku na zargin cewa ana zargin ku da hada baki wajen bayyana sirrukan jam'iyyar ga jam'iyya mai mulki, wanda hakan yasa suke ganin tafiyar taku ba mai yiwuwa bace. Shi yasa suka dauki wannan mataki na ayyana kansu a matsayin shugabanni na wucin gadi kafin ai babban zabe.
Da farko dai in kika duba zama aka yi majalisar zartarwa ta jam'iyya ta dakatar da wayannan mutane guda biyu, kuma yana halaka da laifuffukan da suke aikatawa jam'iyya wanda yana kawo mata kaskanci da sauransu. Na biyu, kamar yadda kika tambaya, wanda suke hada zargi, wanda suke hada baki da jam'iyya mai cisi, kowa ya san su. Akwai a cikin jam'iyyar nan wanda sun yi tafiya da su. Mu kama na ban taba canja jam'iyya ba, ban taba sha'awansu ba. In kika duba daga jihar da na fito, jiha ce ta Adawa, yau shekara 26 ko 7 ina wannan jam'iyyar, ban yi kasa a gwiwa ba. Mutane da yawa wanda muka tafi da su daga 1999 zuwa yau, da yawansu sun koma jam'iyyar saboda rashin aƙida. Saboda haka an san masu faɗan sirrin jama'a a jam'iyyar, an san kuma waɗanda su dama aikinsu an shuko su ne a cikin jam'iyyar don su kawo mata cikas.
Abu ne da kowa ya sani cewa malaman addini a arewacin Najeriya sun taka muhimmiyar rawa wajen samun nasarar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta jam'iyyar APC a Najeriya a zaben da ya gabata. Haka kuma yayin da 'yan Najeriya suka fusata da gwamnatin kan manufofinta da suke zargin sun jefa daukacin kasar a cikin mawuyacin halin tattalin arziki, musamman janye tallafi kan man fetur da wutar lantarki da sauran abubuwan bukata na rayuwa, an jiyo malaman suna ba da hakuri tare da kiran da a kara baiwa gwamnatin lokaci. To sai dai a lokacin da tura ta kai bango, har 'yan kasar suka soma shawarar shiga zanga-zanga, malaman sun garzaya inda shugaban, inda kuma suka ce sun bayyana masa yanayi da halin da 'yan kasar suke ciki. To amma kuma ba a ga wani sauyi ba a manufofin da gwamnatin tashi ta dauka. Shin hakan na nufin cewa bai karbi shawarar ta malaman ba kenan? Wannan ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin malaman da suka gana da shugaba Bola Tinubu, wato Sheikh Ibrahim Dahiru Bauchi, wanda ya kawo mana ziyara a shalkwatar VOA da ke nan Washington DC.
To, alhamdulillah, kamar magana da kai waɗansu malamai sun yi ta magana akan kafa gwamnati, to kyakkyawan niyya ne da kyakkyawan zato. Ka san duk mutum zai yi yana hango, namu mu hango ne, saura a baro Allah. Alhamdulillah, yan nan gwamnati ta zo, kowa ya ga yanayin yadda aka shigo da yanayin zamani, kusan ba Najeriya kaɗai ba, kusan duk duniya ana cikin wahala. Misali gaba ɗaya kenan, kowanne da irin tsarinsu. Kaga yanzu misali da farko wani lokaci da aka samu rikici da Najeriya da Niger, haka an kawo shugaban ƙasa shawara, wanda har Sheikh Namu Sheikh da kansa Sheikh Tayyip Bauchi ya ji da kansa wajen shugaban ƙasa, aka ce ya kamata don a yi kokari kar a yi yaƙi, saboda in an yaƙi Niger ɗin nan kawo mu za a yaƙa da arewacin Najeriya. To sai alhamdulillahi aka yi kwamiti, kowane bangare aka ɗauko mutane, muka tafi Niger ɗin kuma alhamdulillahi yaƙi ya zo ya tsaya. To ana yi sai mutane suna ta korafin ca, malaman nan kun je kun tsaya da yaƙi a Niger, ga ƙasa tana cikin rikici,
ba ku zo
ku yi, ya kamata ku zaki gani shugaban ƙasa. To sai zaka zaki shirya mana lokaci, muka je muka gan shi, kace to kaji kankaide, ana ba cikin tashi hankali don malama na ina farin da nake faɗa, in ka ji inda suka buɗe masa wuta suke magana don malamai ne, alhamdulillah ka gaggaya masa ga abun da yake ci ga abun da yake ci duk ya sani amma shi na shi shi police yanda ya fada a police sa ya kawo mana ministan budget ya kawo ministan kudi ya kawo duka su zo su yi sheda a police sa shi wannan shine harkar
to amma shi bai da shawarwarin da ku ka tafi da shi da su ba kenan
anke mu yaka muka ga shawarar mu shine cewa mu gaya masa lalle a sassauta sassautawa kasa to amma shi a lokacin abin da yace mana yace hanyar sassautawa kenan yana ke wata tazatan har yake cewa maganar sa kaman yaro ne da nono na uwar shi in an cire shi a jikin nono kamun a yaye shi haga zai ta kuka amma bayan nan kuma an bashi nono ma shi da kansa ba zai kama ba wato sai a nufin cewa wani dan time ne shi a ganin time ne za a wuce kuma za a zuwa ji daɗi bayan ta gaya mana an kawo za a kawo abubuwa na jin daɗi za a kawo basussuka za a kawo harkar noma za a kawo harkar wani ne da sauransu
na san kun yi ta ganin martani ɗan Najeriya musamman a kafafen social media ɗin nan inda suke ganin cewa kun iya gamsar da su mabiyan naku sun kuma ba da gudunmuwa wurin zaɓen wannan gurin amma suna ƙorafin cewa yanzu ku kuma kun kasa iya gamsar da gwamnatin ta yi musu abin da suke da buƙata
shine gwamnati in ta zo ka san gwamnati in ta zo ba sauki bane da malaman a ce suna tsune suke ganin sa duk bayan wata biyu wata uku to canji zai yawa amma su gane cewa su yi malami su zai malami kyakkyawan zato su kai to amma duka mun zo mu an dukura a ciki wanda shi kansa shugaban kasan ya ce mana shi kansa a lokacin shi kansa bai jin daɗin abin da yake faruwa
to yanzu akar maka lau yanzu me kake fahimta dangane da wannan badakala shin kai a matsayinka na wato dukkan Najeriya kuma wanda kana cikin shugabanci haka kana ganin anya za a kai gaci ga wannan matakin da ya dauka
wallahi to kaga mu dai kuma ba fanni na bane amma yanda ya fada yace za a gyara to lalle ana shan wahala
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Rukayya Basha sai Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla an gaida na san inna yanzu kuma ga labarai a takaice.
Amurka ta buƙaci Isra'ila da ta ƙara faɗaɗa ayyukan jin kai ga Falasina da ke fama da yunwa a Gaza a cikin wata mai zuwa ko kuma ta fuskanci yiwuwar Amurka ta daina ba ta taimakon soji da take baiwa Isra'ila a yakin da ta shafa shekara guda tana yi da mayakan ƙungiyar Hamas. Gargaɗin ya zo ne a ranar Lahadin da ta wuce a wata wasiƙa da Washington ta aike wa jami'an Isra'ila tare da nuna matuƙar damuwa kan taɓarɓarewa ayyukan jin kai a Gaza tare da neman gwamnatinku ta ɗauki matakan gaggawa don sauya akalar yadda ake tafiyar da al'amura. Yayin da manoman duniya ke samar da isasshen abinci da zai ciyar da duniya, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ƙara zama babban ƙalubale ga biliyoyin yara, mata da kuma maza. A cikin wani sako da ya fitar gabanin ranar abinci ta duniya, wato ranar 16 ga watan Oktoba, Guterres ya faɗa cewa mutum miliyan 733 a duniya na fama da ƙarancin abinci saboda rikici, wariya, sauyin yanayi, talauci ko kuma koma bayan tattalin arziki. Wani alkali a jihar Georgia da ke Amurka ya yanke hukunci cewa dole ne jami'an zaben gunduma su tabbatar da sakamakon zaɓe a wa'adin da doka ta ƙayyade, kuma ba za su roƙi amincewa da duk wani rukuni na ƙuri'un da aka kaɗa ba, ko da kuwa suna zargin akwai kuskure ko an tafka maguɗi. Alkalin kotun koli na gundumar Fulton Robert McBurney ya ce jami'an zaben gundumomi ba za su iya yakin amincewa da sakamakon zaɓe ba ko a kowane hali ne. Ana sa ran nan ba da jimawa sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lammy zai kai ziyara Shanghai, ziyarar da ta kasance mafi girma a China tun bayan da gwamnatin jam'iyyar Labour ta ɗare kan karagar mulki. Manazarta sun ce za su sa ido kan wannan balaguro domin nuna alamun yiwuwar sake farfaɗo da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu.
To masu sauraro baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabarma shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu da maimaitin shirin. To sai dai kafin mu naɗe tabarma baki ɗaya muna miƙa saƙon ta'aziyya ga Hajiya Hafsatu da aka fi sani da Gwaggo Ille, wato da dukkan 'yan uwa da abokan arziki. bisa rasuwar yarta Hajiya Sarayya Aminu sai mama, wadda Allah ya yi wa rasuwa sanadiyar hadarin mota a ranar Asabar din da ta gabata. Allah ya ci kanta ya kuma kyautata mu, amin. Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo muku, kamar yadda kuka ji shi, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da editan mu na wannan zangon Muhammad Lalo, sai Dadi Balawai.